sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a, 7 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, a yau Juma'a shugaban kasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi ta talabijin cewa ya umarci jami'an tsaron kasar su harbe su kashe ba tare da gargaɗi ba a kokarin sa na kawo ƙarshen zanga-zangar kinjinin gwamnati. Adadin kamuwa da COVID-19 a faɗin duniya ya haura miliyan 300, sai dai ya ɗauki sama da shekara guda kafin ya kai miliyan 100, kana ya ɗauki watanni biyar kacal ya kai miliyan 300, yayin da duniya ke fama da nau'in cutar na Omicron mai saurin yaɗo. Kana Prime Minister Cambodia Hun Sen yana ziyara a Myanmar akan abin da ya kira tafiyar maido da zaman lafiya bayan juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan Fabrairu, amma masu suka suna ganin wannan ziyarar za ta karfafa juyin mulkin ne kawai.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wata takaddama ta kaure tsakanin kungiyoyin arewacin Najeriya da na kudu maso kudu kan mallakar albarkatun man fetur.
A wannan tafiya dai Obasan jo ya fi shi gaskiya, saboda bayan da za a yi albarkatun kasa wanda Allah ya haɗa mu gaba ɗaya, ya ba da su a yi amfani da su, ya kasance a wasu yanki su ce nasu ne. Sun kullura Niger Delta suna da wannan rashin kawaici din.
A jamhuriyar Nijar kuma, wani rahoton kungiyar addinin Islama ta kasar wato AIN ya bayyana cewa aure sama da 300 sun mutu a shekarar 2021 a Yamai.
Kadiba ga wuri sun yi yawa. Kenan a nemi mafita, a nemi mafita. A samu bakin zari, wai menene matsala? Kamar yadda na faɗi, akwai ƙarya da ake mai juna, akwai yaudara, akwai neman jin daɗi, neman wadata.
Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan ra'ayoyin masana dangane da kaddamar da kwamitin gudanarwar kamfanin man fetur na Najeriya NNPC. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Juma'a, shugaban kasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi da ya ta talabijin cewa ya umarci jami'an tsaron kasar da su harbe su kashe ba tare da gargaɗi ba a kokarin sa na kawo ƙarshen zanga-zangar kinjinin gwamnati. Shugaban Kasim Jomart Tokayev ya ce wannan rashin hankali ne ma ya tattauna da masu zanga-zangar wanda ya kwatanta da miyagu kuma masu kisa. Shugaban na Kazakhstan ya ce rundunar kwantar da tarzoma ta kasar Rasha tana cikin kasar bisa bukatarsa domin aikin tabbatar da tsaro na wucin gadi. Tun da safiyar yau Juma'a, shugaban kasar ya faɗa a wata sadarwa cewa galibi an maido da doka da oda a kasar da ke Asiya ta tsakiya bayan tashin hankali da mako guda. Hukumomin kasar sun shawo kan lamarin, amma har yanzu 'yan ta'adda suna amfani da makamai kana suna lalata kadarorin 'yan kasa. A don haka wajibi ne a ci gaba da murƙushe 'yan ta'addan har sai an gama da su kwata-kwata, a cewar sanarwar shugaban kasar. Kamfanin dillancin labaran Reuters ta ce har zuwa safiyar yau Juma'a ana jin ƙarar bindiga a Albati, birni mafi girma a kasar. Adadin kamuwa da COVID-19 a faɗin duniya ya haura miliyan 300, sai dai ya ɗauki sama da shekara guda kafin adadin ya kai miliyan 100, kana ya ɗauki watanni biyar kacal ya kai miliyan 300, yayin da duniya ke fama da nau'in cutar na Omicron mai saurin yaɗo. Nau'in Omicron ya gallazawa likitoci da marasa lafiya a birnin London, lamarin da ya tilastawa gwamnati tura sojoji 200 ciki har da likitoci 40 zuwa asibitoci a birnin na London. Masu sukan lamirin ma'aikatar kiwon lafiyar kasar sun ce yawan yaduwar Omicron ya fallasa rauni da sashen kiwon lafiyar ke fama da shi. Gwamnan jihar Virginia ta yamma a nan Amurka ya faɗa a jiya Alhamis cewa Omicron ta ankarar da shi ya nemi izini daga cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka da ya ba da rigakafin COVID-19 na cikin hudu ga mutanen jiharsa masu shekaru 50 da waɗanda suka haura hakan. Yanzu a safiyar yau Juma'a, ma'aikatar kiwon lafiyar Indiya ta sanar da sabbin kamuwa da COVID-19 117,100. Sai dai hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce sabon nau'in coronavirus da aka gano a Faransa ba wani abin daga hankali bane a yanzu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Cambodia Hun Sen yana ziyara a Myanmar akan abin da ya kira tafiyar maido da zaman lafiya bayan juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan Fabrairu, amma masu suka suna ganin wannan ziyarar za ta karfafa juyin mulkin ne kawai. Wani bidiyo da aka dauka kai tsaye ta shafin Hun Sen ya nuna yadda jama'an Myanmar suka tarbe shi bayan ya isa babban birnin kasar Nipah Tawh da safiyar yau Juma'a. Ita ma ma'aikatar yada labaran kasar ta bada labarin isarsa. Shi Hun Sen dan kansa wani mai mulkin danniya ne wanda ya tsere bisa mulki shekaru 30 kana yana matsawa harkokin siyasa lamba a Cambodia. Shi ne shugaban wata kasa na farko da ya kai ziyara a Myanmar tun bayan hambarar da zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi. Kasar Cambodia ce ke rike da shugabancin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN na karba-karba. Kana Hun Sen yana shirin ganawa da shugaban Myanmar General Min Aung Hlaing domin karfafa matakan zaman lafiya guda biyar da kungiyar kasashen ta ASEAN ta shirya wa Myanmar.
Anjima kadan Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya. Takaddama ce ta kunno kai tsakanin wasu kungiyoyin arewa da na kudu maso kudu akan wane ne yake da gaskiya tsakanin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo da dattijo Edwin Clark mai rajin kare yankin Niger Delta akan mallaka albarkatun man fetur a Najeriya, inda wasu cikin su suka dora laifin akan kundin tsarin mulkin kasa. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana.
Wannan takaddama ta samo asali ne daga bayanan da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya yi a wajen wani taro na kungiyar haɗin kan Afirka cewa man fetur da kasar ke da shi mallakin Najeriya ne, ba wai na wani yankin kasar ba. A saboda haka su daina ikirarin cewa yankin su ne yake da iko da man fetur da ake samu a shiyar. Ko da yake wannan magana da Obasanjo ya yi bata yi wa dattijo Edwin Clark dadi ba, amma kungiyar dattawan arewa a ta bakin mai magana da yawun su Emmanuel Yawe na cewa Obasanjo yana da gaskiya a wannan batu. Shi ma mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewa wato CNG Abdul Aziz Suleiman ya ce suna goyen bayan Obasanjo 100%.
A wannan tafiya dai Obasanjo ya fi shi gaskiya, saboda ba yadda za a yi albarkatun kasa wanda Allah ya hada mu gaba daya ya bada su a yi amfani da su ya kasance a wasu yanki su ce nasu ne. Su kullura Niger Delta suna da wannan rashin kawaici din lokacin shugaban kasa Jonathan ma cewa su ce mishi su rinka yi dan su ba ma shugaban kasa ba dan su suke cewa. To kan ga kenan duk waɗannan abubuwa su ne sukan sa ai ta jayayya akan maganar da suke ta yi shekara da shekaru na a ba kowane yanki mallakan abin da Allah ya aje a yankin shi.
To sai dai a wata takarda mai dauke da sa hannun jami'in hulɗa da manema labarai na kungiyar Pandef Ken Robinson ta yi nuni da cewa kundin tsarin mulkin kasar shine ya kasa fayyace yadda ya kamata a raba albarkatun kasar, saboda haka yana ganin wajibi ne a yi wa wannan sashin garan Bawul. Amma dan Majalisar Wakilai Yunus Abubakar ya tsokaci akan batun kamar haka.
Musamman in aka yi la'akari da kundin tsarin mulki na shi 1999 sashe na 44 karamin sashe na 3, to ya bada bayani kamar haka. Ai ya ta'allaka ko ya rataya control da regulation da kuma mallaka na dukkanin ma'adinai wanda aka fasa da mineral resources a dukkanin jihohi akan federal government. Saboda haka su waɗannan Edwin Clark suna bayani ne na san rai wanda suna gama ba su ma yadda da kundin tsarin mulkin kasan ba.
Jihohin yankin Niger Delta dai sun fi kowane yanki samun ribar man fetur, domin suna da kashi 13 cikin 100 na dukkan kuɗaɗe da ake samu daga albarkatun man fetur, baya ga hukuma ta musamman da aka kafa musu da ke aiwatar da wasu manyan ayyuka na raya yankin da kuma guraben ƙaro ilimi daga jami'o'in cikin gida da na ƙasashen ƙetare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Masana kiwon lafiyar jama'a sun ce rigakafin COVID-19 mai rahusa da masu nazari na Amurka suka kirkira kuma ake yin sa a India ka iya taimakawa magance matsalar daidaito wurin raba rigakafin da ya sa annobar ta dade tana addaban miliyoyin mutane a kasashe marasa galihu da ke jiran rigakafin. Kwanan nan India ta bada izinin gaggawa ga rigakafin wanda ake kira Covavax da ya dogara da fasaha ainihi ta abinci mai gina jiki. Kamfanin Hyderabad Biological E wanda ya aiki tare da cibiyar rigakafin asibitin yara a Texas da kwalejin kimiyya ta Bayo da ke Houston, Texas. Ya ce zai yi allurai miliyan 100 daga wata mai zuwa, kuma yana shirin samar da allurai biliyan 1 a duniya. Ya riga ya samar da tarin allurai miliyan 150. Har yanzu ana iya ba da ɗan lokaci kafin yi wa mutane allurar ta Covivax. Sai dai hukumomin Indiya ba su riga sun ƙara shi a cikin jerin rigakafin da ake amfani da su a shirin ba da rigakafin ƙasar. Arahan rigakafin ya sa yana samun kulawa sosai, ko da yake nau'in cutar na Omicron mai saurin yaɗo ya haska akan ƙarancin allurar rigakafi a cikin ƙasashe da dama. Kana ya ƙara buƙatar wasu ƙasashe da ke neman yi wa al'ummarsu ƙarin allurar. A ƙarshe, jami'an ƙasar Kamaru sun ƙaru da ɗaruruwan musulmi da Kirista a babban birnin ƙasar Yaoundé domin yi wa ƙasar addu'o'i yayin da take ɗaukar nauyin baƙuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka. Babbar gasar Afirka da Kamaru take ɗaukar nauyinta tana farawa ne a ranar Lahadi, inda ƙungiyar 'yan awalin yankin gabashin ƙasar da masu amfani da harshen Ingilishi ta lashe takobin kawo tsaiko ga wasannin. 'Yan sanda sun ce 'yan tawayen sun tsana bam a ɗaya daga cikin garuruwan da za a yi wasannin, amma babu wanda ya jikata. A cikin sama da malaman musulmi da na Kirista 60 da suka halarci taron addu'o'in, akwai babban limamin Kirista na birnin Yaoundé, Jean Mbraga, wanda ya roƙi Allah ya tabbatar da zaman lafiya a lokacin wasannin. Shi ma babban limamin babban masallacin Yaoundé, Imam Suleiman Buba, ya roƙar wa ƙasar kariya daga tashin hankali a cikin harshen Larabci.
A gaida da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, wani rahoton kungiyar addinin Islama ta kasar, wato AIN, ya bayyana cewa aure sama da 3,000 sun mutu a shekarar 2021 a Yamai, babban birnin kasar. Adadin da ya zarta na shekarun da suka gabata, wanda kuma ake danganta da wasu tarin dalilai. Wakilin murya Amurka a Yamai, Salamu Mana Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Kungiyar Association Islamic de Niger, ko kuma IEN, da ke matsayin uwar kungiyar kungiyoyin addinin Islama a nan Niger, na da izinin shiga tsakanin ma'aurata a hukunce domin yin sulhu ko jagorancin al'amuran da suka shafi sha'anin raba gado. Saboda haka kungiyar ke fitar da rahoto a kowace shekara domin jan hankalin al'umma dangane da wannan babban kalubale da ke barazanar gurɓata zamantakewa. Ustaz Moha Halil, mamba a kungiyar IEN, ya yi mana ƙarin bayani na yawan auren da suka mutu a shekarar da ta gabata a birnin Yamai.
Ba mu taɓa ganin ba yawan mutuwa aure kamar wannan shekara ta 2021. An samu mutuwa aure wanda kai 388, yayi yawa saboda duk shekarun da suka wuce baya muka samu 900, 800, wani har 700.
To ko me jama'a ke cewa akan wannan al'amari? Tambayar kenan da na yi wa wani dattijo, Alhaji Abubakar Musa.
Yaro na ya ga yarinya yana bukata, da yana bukatar ta, yana barazana da shi, suna da yana ɗaukar kuɗi, yana ɗaukar wasu abubuwa, yana bata ta kuma ya bata da kai wajen uwaye, sai su yaba su ce ai wanga mai ne, wanga mai na, sai su yadda da shi, sai ayi aure. Dan an kai aimen kuma abin da ya kai nan ya jaye cikin kashi 10 da ke shi kai kashi 2, wani lokaci kashi 2 ma ba a yi, sai ga ana bada dan kadan. Ita kuma kwadai ya kawo ta mura kan murati, za mu san da wannan alherin da samari ga yamma mace sun tato gidan shi, ba yi wa na zaman to yana mata ala kullu hali, ko da yana da shi.
Na kuma ne mijin ta bakin uwaye mata, Hajiya Halima Sarmai, kusa ce a kungiyar kare hakkin mata da yara kanana ta SOS 5.
Wallahi mutane a tashi a gyara rayuwa, zawaru sun yawa sun yawa sun yawa, musamman a birnin Yamai. In ka diba zawaru sun yawa, kenan a nemi mafita, a nemi mafita, a samu bakin zari, wai menene matsala? Kamar yadda na faɗi, akwai ƙarya da ake mai juna, akwai yaudara, akwai neman jin daɗi, neman wadata, akwai san abin duniya da ya yi mun ido. To do ina adiba muddin ba a bawai namiji wa an ce ka samu yi ta ake aikin ne yake direktar ne ko ko ba direktar ba ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenan in za a diba wannan, ai ba kowa ke direktar a Yamai ba, ai ba kowa ke direktar a Niger ba. Kenan muddin sai an ce sai direktar, kenan yarinya in ta je ma kamar ta komo. tunda abin da ake tsammani ba za a same shi.
Ci gaban kimiyya a fannin sadarwa shi ma wani dalili ne na daban daga cikin dalilan da suka haddasa karuwar mutuwar aure a birnin Yamai.
In aka ce maka aure 20 sun rubu zaka tada 18 17 duka waya ne ta kawo haka da haka mu a matsayin mu na almajiri na addinin musulunci kullun gargadin da muke yi ma maza su yi nisa da wayoyin matan su su kuma mata su yi nisa da wayoyin mazan su a zamanin lafiya bincike baya da kyau ta salo an asha menene Allah yake cewa in kuna binciken wasu abubuwa zai zo ya same ku bacin rai
bayanai sun yi nuni da cewa mutuwar aure a kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar wata matsala ce da kai tsaye yake shafar rayuwa da makomar yaran da iyayensu suka rabu a wani lokacin da suke da karancin shekaru. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kin kadan bayan rantsar da mambobin kwamitin gudanarwa kamfanin man fetur na Najeriya da gwamnatin kasar ta yi, masu ruwa da zaki sun fara bayyana ra'ayoyinsu a game da aikin kwamitin, inda wasu ke ganin kamata ya yi gwamnati ta bada himma wajen farfado da matatun man fetur da kafa sabbi a fadin kasar, yayin da wasu ke ganin fara aikin da kwamitin zai yi a matsayin ci gaba. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurraouf na dauke da karin bayani.
Da safiyar yau Juma'a ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da mambobin kwamitin gudanarwar kamfanin man fetur na kasar, wato NNPC, wanda zai rika tafiyar da sha'anin kamfanin na yau da kullum ba tare da katsalanda daga wani bangare ba, inda shugaban ya umarci su fara aiki nan take. Kuma a bayyane, shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Malam Mele Kyari ya bayyana karbar rantsuwar kama aikin da mambobin kwamitin suka yi a matsayin gagarumin ci gaba.
Wato sauri ne Allah ya kawo lokacin shi da wannan kamfani abubuwan da take da yanzu canza mata tsallo, domin in kasa san cewa wannan kamfani su yake wa aiki tana cin riba tana riya gurgudanta domin ta kawo tallafi a arzikin kasar nan. Kuma wannan kamfani za ta zama kamar kowane kamfani da aka sani social su ce gurin da sauransu za ta ci riba, za ta gudanar da ayyuka ta kamar yadda mutane suke yi, babu wani unguma ko kuwa shige-shige da ake ji da ake yi. Allah ya kawo zamanin da wannan shige-shigen ba a yi su, za ka yi ta doka ta hana yi wadan lokacin da za ka yi misali a jaka ba za su wuce wata 24 ba za iya zauna duba salo da za yi in wasu za su jari a cikin wannan kamfani amma ba kai wannan iyakan ba tukuna.
Sai dai mataimakin sakataren kungiyar kwararwan Najeriya wato NRC Comrade Nasir Kabir yana ne ra'ayin cewa
wannan wato sai mu ce kusan ihu ne bayan hari. Ai babban kalubalen ma da muke gani abun kuma da muka yi ta bada shawara gwamnatin shine a gyara matatun tukunna ka ayi wannan yunkurin duk wayannan kwamitin da shauransu. Sun aka gyara matatun man fetur din nan namu suka fara aiki aka samu wasu aka kara kinga za a samu ingancin man da muke amfani. Saboda haka shawaran da muke gani da kuma abubuwan da muke fahimtar da gwamnati ta gane shine ajiye wannan abu a hannun kamfanoni ba maslaha bane. Kamata gwamnati ta tafiyar da wannan gurare ta dage ta kawo sauye-sauye ta nemi mutane amintattu waɗanda suke cikin gwamnatin su tafiyar da harkokin nan.
A wani bangare kuwa masani a fannin albarkatun man fetur injiniya ya bagi sani ya yi tsoka ce kan wannan batu.
A zahiri dai za a iya cewa zai kawo taimako ga talaka dan lokacin da aka ba ɗan kasuwa dama su zuba jarin su a ma'aikatan gwamnati sai ka ga akan samu ci gaba fiye da lokacin da yake hannun gwamnati. Kin san nan PC harkan mai ba kamar harkan wuta ba ne. Muna da kamfanoni na waje IOC wanda ko da masu suke aiki na harkan mai na fitar da mai daga kasa to abinda shi nan PC zai kawo su je su tayar da wannan man. Wannan lallai akwai babban sakanin su wanda za a la'akari da shi shine cewa waɗanda aka sa daga bangaren gwamnati waɗanda suke tafiyar da harkokin ko da ma tun daga baya wanda ake samu matsala to za mu duka kamar da aka ce za a canza abun kila ko za a canza wanda za su kula da shi saboda a samu canji na gaba da ya.
Sunana injiniya Dr. Kailani Muhammad Oho ne shugaba a NNPC a Kaduna Refinery. Wannan kaddamarwa da aka yi yau wato inauguration na board na NNPC da management abu ne wanda zai fitar da Najeriya cikin kangin da muke. Na farko kwararru da shugaba Muhammadu Buhari ya zakulo shi Alhaji Colonel Kyari mutum ne wanda ya taso tun daga NNPC har Allah ya bashi wannan position yau. Ayyukan da yayi da reforms din da ya kawo cikin NNPC har aka zo yau aka samu riba muna kyautar da ta. Ita kuma wannan yar gidan Okadigo za ta yi aiki za su hada kai.
Tun farko dai shugaba Muhammadu Buhari ya kafa kwamitin gudanarwar kamfanin NNPC din ne a watan Satumba shekarar 2021, amma jim kadan kafin a kaddamar da shi ya dakatar da aikin ba tare da bayyana dalilan daukan matakin ga 'yan kasa ba. Halima Abdurraouf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'ub, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ranar Alhamis 6 ga watan Janairu aka cika shekara ɗaya cif da wani hari da magoya bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka kai kan majalisar dokokin ƙasar. A wani yunkuri na ganin an soke nasarar da shugaba Biden ya samu a zaben da aka yi a watan Nuwambar 2020. Lamarin da ya haifar da abin da ba a taɓa gani ba a tarihin demokradiyyar Amurka. Yau kan wannan batu za mu tattauna wanda ya kunshi jawabai na musamman da shugaba Biden da mataimakinsa Kamala Harris suka yi a ginin majalisar. Da tunawa da wannan rana da kuma martanin da Trump ya fitar cikin wata sanarwa. Sunana Mahmud Lalu. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su tashi tsaye wajen kare tsarin mulkin demokradiyya yayin da kasar ta cika shekara ɗaya cif da harin da wasu magoya bayan tsohon shugaban kasar Donald Trump suka kai ginin majalisar kasar a wani yunkuri na neman a soke nasarar da Biden din ya samu a zaben 2020. A ranar 6 ga watan Janairun bara ne wani gungun magoya bayan Donald Trump ya ci karfin jami'an tsaron ginin majalisar dokokin kasar ya kutsa kai cikin ginin majalisar dan ya hana mambobinta tabbatar da nasarar da Biden ya samu a zaben da aka yi.
Fellow Americans, state the obvious. 1 year ago today.
Shugaba Biden kenan yake cewa ya ku yan uwa na Amurkawa ku faɗi abin da ya faru shekara ɗaya da ta gabata a wannan muhimmin wuri aka kawo wa demokradiyya hari.
Was attacked. Simply attacked.
A cewar Biden wannan lamari da ya faru a wannan rana ya karaɗe sassan duniya. Inda har kasashe irin su China da Russia suke cacar cewa tsarin demokradiyya ya zo ƙarshe.
For the first time in our history, a president had not just lost an election.
Biden ke ne ke cewa a karon farko a tarihin ƙasar nan, shugaban ƙasa ya faɗi zaɓe ya kuma yi ƙoƙarin ya hana miƙa mulki cikin ruwan sanyi. Yayin da wani gungun masu tada tarzoma ya isa ginin majalisar dokoki, sai dai ba su yi nasara ba sun faɗi
warwaso. But they failed. They failed.
A iya lokacin da ya kwashe yana jawabi, shugaba Biden ya guji kama sunan tsohon shugaba Donald Trump. Sai dai ya yi ta nananta cewa Trump ya gaza cimma burinsa na sauya akalin sakamakon zaben. Abin da ya kira lamari mai mummunan tasiri akan tsarin demokradiyyar Amurka.
Spread a web of lies about the 2020 election.
Biden ke ne ke kara cewa tsohon shugaban Amurka ya yi ta yaɗa ƙarerayi kan zaben 2020. Ya yi hakan ne saboda ya fi daraja mulki akan ka'ida, saboda kuma ya fi fifita buƙatarsa akan buƙatar Amurka. Sannan ya yi hakan ne saboda kunyar da lamarin ya janyo masa ta fi damunsa fiye da demokradiyyarmu ko kundin tsarin mulkinmu. Ya kasa amincewa da cewa ya sha kaye.
He can't accept he lost.
Jim kadan bayan jawabin na Biden, Trump ya fitar da wasnarwa inda ya zargi Biden da yunkurin raba kan kasa da waɗannan kalamai nasa. A cewar Trump, Biden na lalata mana kasa da tsare-tsarensa marasa kan gado da suka shafi buɗe iyakokin mu. Zabe mai cike da magudi, manufofi kan samar da makamashi marasa tsari da rufe makarantu. Ya kuma yi amfani da sunana don ya ƙara raba kan Amurkawa. Wannan duk wani yunkuri ne da Biden yake dan ganin yayi rufa-rufa kan gazawarsa. Gabanin jawabin na Biden mataimakinsa Kamala Harris ta yi nata jawabin a ginin majalisar. Ta ce raunin tsarin demokradiyya shi ne. Idan ba mu tashi tsaye kare shi ba, tsarin demokradiyya zai ruguje baki ɗaya. A daren ranar Talata, Trump ya soke wani shiri na yin taron manema labarai da ya yi niyyar yi a ranar Alhamis a Florida inda yace a maimakon haka zai tattauna muhimman batutuwa a wani gangamin siyasa da za a yi a ranar 15 ga watan Janairu a Arizona. Tsohon shugaban kasar Haila yau ya zargi kwamitin majalisar dokokin da ke binciken harin na ranar 6 ga watan Janairu da nuna san kai da rashin gaskiya. Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin na duniyar Amurka wannan mako sai kuma mun zuwa idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa. Yanzu a madadin Daniel Brown da sauran abokan aiki. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara wani mako idan Allah ya kai mu.
A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai rayin da kuke aika mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yake salon BOA Hausa, tabbas yin garkuwa da ma'aikata 'yan ƙasar China uku da masu garkuwa da mutane suka yi a jihar Neja babban abin takaici ne. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Sako na gaba ya fito ne daga Hussein Ali mai gishiri Rijau, yake salam sashin Hausa na muryar Amurka. Hakika iyana in fashin daji a matsayin 'yan ta'adda da gwamnatin Najeriya ta yi, hakan ya yi daidai. Sai dai mu ba iyana su a matsayin 'yan ta'adda ba ne ya dame mu. A ɗauki matakin da ya dace a kansu shi ne abin da ya dame mu, domin matsalar ƙasar mu ita ce a yi doka amma aiwatar da ita ya zama jan aiki. Don haka muna fatan wannan karo ya zamo aiki da cikawa, ba wai rubutun littafi ba. Domin ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen kisan kiyashi da ake yi wa talakawan Najeriya. Sai sako daga Lawal Sani na Kawu Daura ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Shugaba Buhari na Najeriya, muna roƙonka don Allah, don annabi, ka taimaka mana ka buɗe kan iyakoki kafin ka sauka daga mulki, domin al'ummar Najeriya mu samu sassaucin masifar tsadar kayan abinci da sauran kayan masarufi. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce a da mun ɗauka cewa jam'iyya ce matsalar Najeriya, to amma yanzu da aka yi walƙiya muka ga kowa, ban gane cewa abun ba wai bakin PDP ko APC ba ne. Don haka zaben 2023 ya zama dole mu duba mutum ba jam'iyya ba, domin gudun sake yi wa kanmu da kanmu tsakiyar da babu ruwa. Sai sako daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce muna murna da yin sulhu a tsakanin gwamna Inuwa Yahaya na Gombe da sanata Danjuma Goje, ganin cewa sa'in sa tsakanin su ba karamin koma baya bane ga jihar. Da fatar Allah ya ci gaba da kawo musu fahimtar juna. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Baban Lataka ce a yau Juma'a shugaban kasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi da ya ta talabijin cewa ya umarci jami'an tsaron kasar da su harbe su kashe ba tare da gargaɗi ba a ƙoƙarinsa na kawo ƙarshen zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Shugaba Kasim Jomart Tokayev ya ce wannan rashin hankali ne ma ya tattauna da masu zanga-zangar wanda ya kwatanta da miyagu kuma masu kisa. Shugaban na Kazakhstan ya ce rundunar kwantar da tarzoma ta kasar Rasha tana cikin kasar bisa bukatarsa domin aikin tabbatar da tsaro na wucin gadi. Adadin kamuwa da COVID-19 a fadin duniya ya haura miliyan 300, sai dai ya dauki sama da shekara guda kafin adadin ya kai miliyan 100, kana ya dauki watanni 5 kacal ya kai miliyan 300, yayin da duniya ke fama da nau'in cutar na Omicron mai saurin yaɗo. Nau'in Omicron ya gallazawa likitoci da marasa lafiya a birnin London, lamarin da ya tilasta wa gwamnati tura sojoji 200 ciki har da likitoci 40 zuwa asibitoci a birnin na London.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Bakari da ya taya na gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.